السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدا مكتابة هدوء أولنا مسلا تيمي البركة إن شاء الله نا النور دكينا موتتو أبو جادا تفسير القرآن ميجرما بسا غوري و da yadda da amincewa na Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullun yadda muka saba, muna farawa da roƙon Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da fassara Qur'ani daidai. Muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala al-hayyu al-qayyum ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Addu'o'i da muke yi na abin da ya dame mu ko wani alheri da muke nema a wurin Allah, muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa mafi girma al-hayyu al-qayyum da Allah ya amsa mana. Iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kada ya haramta mana zama da su a gidan aljanna gobe kiyama. Muna cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani idan aka fara kirbo su daga sama. Jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta 136. Yau da ikon Allah za mu tashi akan aya ta 137. Haka ne ko aranma? Insha Allah ta'ala. Jiya mun faɗa cewa akwai ten radio da aka fara sa darasinmu, shi ne darasi na midiya na 19 kenan, kafar watsa labarai na 19. Yau an samu na 20. Sunna TV za su rika sawa daga karfe 5-6 na yamma. Ya yi clashing dai da lokacin tafsirinmu a nan. So duk wanda ya ji tafsiri live, so wancan ba nasa ba ne, wanda kuma bai ji live ba nasa ne. Idan biyu suka yi clashing wanda ya fi falala, wanda ya zo live shi ya fi falala, ba za mu a haɗa ba. To mu live din za mu sha. Insha Allah ta'ala. Amin. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Wannan shi ne kafan watsa labarai na 20 da ke jiyar da wannan tafsirin ga al'umma. Muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa. Gabanin kuzawa ga karatu, babu laifi yadda aka saba a fara da tambayoyinku ko? Iya waɗanda suka sawwaka, lokaci yana ƙaranci, so duk abin da ya sawwaka na tambaya shi kaɗai za a amsa a haƙura. Wanda bai ji tasa ba sai ya haƙuri, kuma a riƙa yin tambayoyi masu ma'ana. In tambaya mai ma'ana ne za ka ga ta fi sauƙin shiga, kuma a yawaita kaucewa yawan maimaita tambaya. Sai a yi tambaya jiya sai ta ga kuma yau wani ya rubuto ta, wannan bai yi ma'ana ba. In dai mutum bai ƙoƙarin zuwa karatu kullum, to yi ƙoƙarin mallakan darussan da aka yi, ko da a mota sai rika sauraro. Wannan zai taimaka tambayoyin da aka amsa ya zama shi ya riga ya magance shi insha Allahu ta'ala. Amma ba zai kullum a maimaita tambaya ɗaya ba, don wani jiya bai zo ba, yau ya zo a ƙara yi, wannan ba a haka. Sai dai maybe wata shekara a maimaita da wata shekara bisa ga muhimmancinta. Allah ya taimake mu. Wannan ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani. Amin. Kuma ina muku wannan addu'a, Allah ya ƙara muku lafiya da imani. Tambaya ta shi ne, mace ne ta tambayi mijinta za ta unguwa sai ya hana ta, sai ya ce in ta fita ta ƙofan nan, ya nuna ƙofar to a kan aurenta, sai ita kuma ta fita ta window,
menene matsayin wannan kai suna ji wanda ke jira ba ce wanda ka gayi wannan tambaya an yi tambaya shigenta zuwa ga Sheikhul Islam cikin littafin sa na Al-Muharrar juz'i na 260 akan an tambayi mutum ga abinda mutum ya sanya sharadi in kaza ya faru matar ta sa in ba bai faru ba sai ya ce auren bai mutu ba wannan shi ake faɗa at-talab bi shart shine ka sai cika amma sai ka sa wani condition idan condition din ya cika to auren ya mutu idan condition din bai cika ba kuma auren bai mutu ba da wannan malamai suke da ka'ida jumhurul fuqaha Allah ya musu rahama cewa idza ulika talaqu ala shay'in idza waqa'a talaqu idza ulika talaqu ala shay'in waqa'a talaqu inda husulil mu'allaq alayhi mun fahimci ka'idar idza ulika talaqu ala shay'in waqa'a talaqu inda husulil mu'allaq alayhi idan aka race shika akan wani abu aka jingina shi ga wani sharadi to idan sharadin ya cika to auren ya mutu idan sharadin bai cika ba fa auren ya nan gar a leda ba abin da ya faru gare shi to da ka da tunda ya ce in ta bi ta kofar nan ita kuma sai fiki hunte ya ce ta bi ta window sai ta fita ta window yanzu auren ya mutu ko bai mutu ba bai mutu ba da haka aure yana nan lafiyarsa kalau matsalar ta dai shine miji bai ba ta izinin fita a gida ba ta fita wannan shine laifin ta tsakanin ta da Allah ta yi laifi saboda ba a fita a gida sai da izinin miji to bai ba da izini ba ta fita shine laifin ta amma matsalar aure insha Allah ta'ala auren ta yana nan lafiyarsa kalau ba abun da ya faru gare shi Imam al-Baghawi rahmatullahi alayhi cikin at-tahdhib nasa juz'i na 6 shafi na 104 yana cewa ko da ku a sharadin da aka saka idan ko kwanto ya fada cikin sharadin to auren bai mutu ba la talaka bi shak in dai ko kwanto yazo da ya tashi fita kofa biyu ne sai ya ce in ta fita ta kofar hagu auren ya mutu ita kuma sai ta fita ta dama da yazo sai ta yace ina kika fita sai take ta dama sai ya ce ai ta dama na ce karki fita sai take a ta hagu ne sai ce haka ne fa ina ko kwanto dama ne ko hagu to wannan kokwanton da yayi ya sa auren bai lalace ba duk inda kokwanto ya shiga cikin condition da ka sa wa mace to auren shi ma yana nan bai lalace abin sa ba to kisa duk shika idan aka sa sharadi yana tabbata idan sharadin ya cika amma Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa in kuma kai dan ka tsoratar ne a zuciyarka babu niyyar shika sai kace in ta fita ta waje ka za ta ka sake ta amma a baki ka fada zuciyar ba ta daura niyya ba anan Sheikhul Islam ya saba wa jumhur na malamai sai ce auren bai mutu ba in dai ka faɗa da niyyar tsoratarwa ba da shika bane me dalili Allah yake fa in azamu talaka shi shika baya yiwa sai ya zama niyyar shi kai fa in azamu talaka idan ka daura niyyar shikan to shikan ya auku in baka daura niyya ba ko da baki ya kuskure auren bai lalace ba saboda shi da man niyya ta fi muhimmanci a cikin sa yasa magabata da dama wannan kaida suke biya akan ta misali wani ɗalibin ilimi yana da malami sunan malamin sa Abu Zur'a sai ce matarsa idan akar maka la malam bai da haddan hadisi 300 kin sako shi kuma malamin baya so kowa ya san me ya haddace na hadisi yana koye wa ɗalibai an yi asali ya ki fada sai dai kawai su gidi inda aka dauko hadisi zai karasa shi amma asani sai ce a mu almajirai ne ba abinda muka haddace amma ko in ka dauko hadisin zai kammala maka to sai wani ɗalibi yayi wata alkafira ko al'imani ne wallahu a'lam sai ce wa matarsa idan malam bai da kinawan hadisi 300 yace matarsa ta zato to yanzu ka ga an sa sharadi kuma duk duniya dan adam mutum da ya san wannan sharadin shine wa shine malami shine yazo wajen malam yace malam ga abin da na gaya matata nace in baka da kinawan hadisi 300 yace ya sake ta malam ya fara faɗa wai saka kuna wasa da shari'a Allah kaza ta faɗa kar ku ƙara irin wannan ya yi shuru sai aka raba kallon harin da zai ban san matsayin auren ba sai ce ka ce ka je ba damuwa auren ka yana nan ka masu yi da gaske ke nan kamar ka je ka samu malamin ka kai rantsuwa da hadisai goma sai ka sha kunya mu almajirai ne ba malamai ba ne to ka ji a hankali insha Allah waɗancan da malamai ake yi ko Allah ta'ala ya rufa mana asiri. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Yace Allah ya kara wa malam imani ya jikan mahaifansa amin. Tambaya ta shine malam shin ya halatta mai mensis wato al'ada ta shiga masallaci don koyon karatu ko tafsiri? To wannan matsala ita ma malamai suna da maganganu guda biyu. Bada wata kila idan muka amsa za ku gane wata magana ce ta fi ƙarfi a cikin guda biyu. Fahimtar farko akwai fahimta kamar ta Ibn Usaymin a cikin Dima'u Sabi'iyya lin-Nisa shafi na 52 zuwa 53 akwai Lajnatul Da'ima juz'i na 5 shafi na 398 haka kuma Sheikh bin Baz rahmatullahi alayh ya amsa a cikin fatawarsa juz'i na 10 shafi na 221. Waɗannan dukkaninsu sun yi tarayya a fahimtarsu baya halatta mata mai al'ada da shiga masallaci ko mai janaba ya shiga. Suna da manyan dogaro kaman guda biyu da suka rike. Dogaro na farko akwai hadisi na Abu Dawud rahimahullah da Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace inni la uhillul masjid li haidin wala junub. Ni bana halattar da masallaci bana cewa halal ne ga mai al'ada ko ga mai janaba. Hadisi na biyu da suka dogara da shi riwaya na Bukhari hadisin Ummu Atiyya radiyallahu anha da tace umirna an nukhrij al-awatiq wal-quyyam li yashhadna al-eid wa da'wat al-muslimin har zuwa karshe yace wa ya'tazil al-quyyam al-musalla. Ummu Atiyya sahabiya ce Allah ya kara mata da tace an umurce mu cewa a zamanin manzon Allah mu rika fita masallacin Eid da matan da ke al'ada da ƴan mata. Idan an zo tsaye da sallah sai mata masu al'ada su fice daga filin Eid su koma baya kada su shiga cikin masallacin. Da waɗannan dogaron hadisai guda biyu suke gina fahimtar akai. Waɗanda kuma suke iya ga cewa mace mai al'ada tana iya shiga masallaci ta yi karatu ko ta yi attending classes ko ta je tafsiri ko ta je koyon karatun fiqhu ko abin da ya kama da wannan ko mai janaba namiji ko mace na iya shiga masallaci su ma akwai kaman Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah a cikin fatawan mu'mina nasa shafi na 319 akwai Ibn Hazm rahmatullahi alayhi a cikin al-Muhalla juz'i na farko shafi na 777 kuma akwai fatawar Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi akwai fatawa ta Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi duka suna da tarayya akan cewa mace mai al'ada na iya shiga masallaci ko kuma namiji mai janaba zai iya shiga masallaci matukar don karatu ne ko abin da ya kama da wannan. Su kuma ga hujjojinsu na farko suka dauki wancan hadisi na Abu Dawud da ake cewa manzon Allah ya ce ba na halartar da ga masallaci ga mai janaba ko ga mai al'ada. Suka ce wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba. Babu dalilin kafa hujja da shi muka duba cikin Da'ifu Abi Dawud, Sheikh Muhammad Nasir ya tabbatar cewa hadisi ne da'ifi a hadisi 332. Haka ba a kafa hujja da hadisin da bai inganta ba. Hujja na biyu suka ce hadisin Ummu Atiyya a fahimta su ba dalili ba ne. Dan ta ce an umarci masu al'ada su fita. Ai cewa aka yi waya a tazilin huyyabul musalla. Amma lokacin da suka zo su ai ba a ce kar su shiga masallacin idi ba. Da aka zo tsaye da sallah ne sai aka ce su fita a masallacin. A suka ce ashe da sun shiga da za a yi sallah ne suka fita ba a hana su shiga ba. Wannan shine fahimta na farko. Na biyu suka ce in ma an ɗauka ta da suka zo din an ce kar su shiga filin idi. Suka ce matsayin musalla fili ba dai ne ma da filin masallaci ba. In ma an hada shiga masallaci ai can musalla ne a farfajiyar fili ake matsayin masallaci ba dai da farfajiya ba. Shi yasa in ka shigo masallaci kana gaisuwar masallaci amma a filin idi ba a yi daga an zo zama ake. Ashe da fili da masallaci ba dai ba ne suka ce don haka hukuncin wancan ba zai hauka wannan ba. Na uku suka ce akwai hadithin Ibn Abbas radiyallahu da yake kara karfin hujja cewa ai waɗanda aka ce matan nan su koma gefe ba wai su tafi ba ne. Su matsa daga wajen sallah ne don manzon Allah idan ya yi khutuba yana ware mata sai musu khutuba su ta daban su kadai. Ke sa a wata rana yake ce musu a ranar Idi ya ma'asharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu aktharakunna ahlan nar. Har yake musu wa'azi da su rika yin sadaka dan ya ga mata da yawa a wuta. Kaga ai duk suna filin. So cewa su fitan yace ba ana cewa su fitan ne don laifi ne su shiga filin Idi ba, an ce su koma gefe ne don in an gama sallah za a zo a yi khutuba ta musamman ga iyaye mata. Sun kara kafa hujja da hadisi na uku riwayar Muslim hadisi na 1121 wanda na Aisha Allah ya kara mata da ta kama hujja hanyar tafiya da manzon sallallahu alaihi wasallam zuwa ga garin Makka don aikin haji. Suna tafiya akan hanya tace qaratna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil haji falamma balagna ila sarif. Da muka zo wani wuri da ake kiransa Sarif tace kitsu sai jinin al'ada ya zo mini. Manzo Allah yana zuwa sai ga psychologically na canja, sai ce me ya faru sai na fashe da kuka. Da kansa sai gane na yi jinin al'ada ne, ni kuma ba na so na rasa aikin haji. Sai ce al'ada ta zo miki sai ka ce na'am. Sai kwantar masa da hankali ya ce za ki aikin haji ba damuwa, masa nasiha sai ya ce if'ali ma yaf'alul hajju ghayra an la tatufi bil bayti hatta tatuhuri. Idan kika je dukkan aikin da alhaji yake a cikin aikin haji ki, amma karki guda ne shine dawati. Amma bayan dawati ai mai aikin haji baya rubuwa da harami, amma bi hana ta yin kowane aiki ba sai dawati. Sai suka ce ai da zai ce kada ta shiga masallaci, amma bai hana ta shiga masallaci ba, dawati ne kada yi hana ta yi. Suka ce wannan shine dalili na farko, kuma na uku akan ginawa akan fahimtar su gaba da cewa haka. Dalili na farko na cewa kenan suna ga mace mai al'ada tana iya shiga masallaci, don manzon Allah bai hana na Aisha ba cewa kawai yayi kada ki yi dawafi, shi kadai ne aka hana ta yi. Na biyu suka ce hadisin Abu Dauda da aka kawo na cewa ya ce bana halaltar da masallaci ga mai al'ada ko ga mai janaba dhaifi ne, dhaifu Abi Dawud hadisin 132. Suka ce tunda kwa dhaifi ne to ko babu dalili, ai al-asl shine jawaz, wanda yace halal ne ta shiga bai da bukatar kawo dalili, wanda yace haramun ne shine zai kawo dalilin da ya haramta. Amma al-asl al-ibaha ne, asalin musulunci duk abin da shari'a ta yi shiru akan sa to halal ne. To da haka wanda ya haramta da abu shine sai ya kawo dalili, amma mai halaltar bai da bukatar dalili. Min babin misal, ka zo buɗe baki sai ka ci dan wake, sai wani ya ce maka haramun ne, sai ka ce a halal ne, to kai da kace halal ne baka da bukatar dalili. Shi da ya haramtar shi zai kawo aya ko hadisi da ta haramtar da dan wake, amma wanda ya ci halal ko bai da bukatar. Shi yasa ka'ida mai haramtarwa ke kawo hujja, mai halaltarwa ba a bukatarsa. Don al-aslu a shari'a komai halal ne, ba ka haramtarwa sai nassi ya ce haramun ne. Zaka suka ce tunda babu nassi da ya so karara, to ba yadda za a yi wani ya zo ya haramtar da hadisi dhaifi, don hadisi dhaifi zato ne. Kuma Allah ya ce wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, shi zato baya kai mutum zuwa ga fahimtar gaskiya kwata-kwata. Hadisi na uku suka ce akwai hadisin Bukhari juz'i na farko hadisi na 95, wanda wata mace baka imra'atun sauda ta zo ta musulunta wajen manzon Allah, sai ya sa aka mata canci a cikin masallaci, irin ɗan ƙaramin canci. Gaba ɗaya rayuwarta a masallacin ta karar, babu rana ɗaya da ta fita a masallacin ba ta kwana a cikinsa ba. Suka ce zai yi ta zo ta tana budurwa har ta rayu a masallacin, har ta manyanta ba taɓa jinin al'ada ba. In kwa da kenan jinin al'ada na hana masallaci, da ya ce ki zauna a tanti in jini ya zo ki fita. Amma duk rayuwarta a masallaci ta kare, ba ta fita a masallacin ba, kuma babu nassin da ya ce sai kin fita. Kuma sahabbai suna ganin ta shekara ɗaya, wata ɗaya, shekara biyu, amma babu ran da ta fita. Kaga kenan a wannan lokacin jini na iya zuwa mata, amma bai hana ta ta zauna a masallacin ba tare da ya san jini na iya zuwa. Sun kafa hujja na hudu akan hadisin da na Aisha radiyallahu anha, shi ma riwayar Muslim hadisi juz'i na 11, hadisi na 298. Wanda manzo Allah ya ce wa Nana Aisha ta kawo masa wani abu a masallaci, sai ta zo take cewa ai ina al'ada ba za ta shiga ba, sai ce fa inna haidataki laysa biyadiki, to ai al'ada ba a hannunki take, bari kije za ki aje ki shigo. Sai ce ta shigo mana, ai ba kira yawo da al'ada bane a hannunki. Kaga a wurin bai hana ta shiga ba, kuma ta kawo masa abin da yake bukata cikin masallaci din, ta kawo masa wata taburma har cikin masallaci, amma bai hana ta ba. Suka ce kaga wannan dalili ne, inda ba dalili bane da ta ce ina al'ada da, sai ce to kada ki shigo. Amma kuma sai kore tunanin ta, sai wannan ai ba zai hana ki shiga ba, ba yawo kike da al'ada a hannunki ba. Sai suka kafa da wannan. Na biyar suka kafa hujja da hadisin Muslim, wanda Abu Huraira radiyallahu anhu ya ga manzon Allah yana ganin sa sai gudu, annabi sai gane Abu Huraira ya gani ya gudu, sai ya tafi. Ashe da ya tafi yana da janaba ne, yana jin kunya kaje ga murafiyayen halitta, da ya gudu sai ya je wanka, sai da sai samu manzon Allah ya ce na ganka kuma ka kauce, sai ya ce annabi ina cikin janaba ne, sai na je na yi wanka, sai ya ce innal mu'min la yanjusu, sai ya ce ai mu'mini baya zama najasa. Da wannan malamai suka ce shi yasa ko da a Qur'ani ta kai innamal mushrikuna najasun, ba a ce musulmi mai janaba ba, kuma sai ya ce musulmi bai zama najasa. To da kaga kenan annabi sai ko da tunanin Abu Hurairah na ba zai zo majalisi ya zauna ba, har ya gudu ya wanka, ya ce wannan ba zai hana ka ba, ai mu'mini ba zai zama najasa ba a wurin Allah subhanahu wataala. Na shida mun san hadisan ahlus suffa, irin su Abu Hurairah, su Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum, irin su Hamzalah ibn Abi Amir, dukkanin su a masallaci suke rayuwa 24/7, ba inda suke zuwa. Janaba tana iya kama su, ba wanda aka ce in kana da janaba kada ka shiga. Da waɗannan dalilai malamai na ɓangare na biyu suka ce su suna fahimtar ba za a hana mai al'ada shiga don ta yi karatu ta koyi addini ba, haka ba za a hana mai janaba ya shiga don ya koyi dalilin addini ba. Ga dalilin masu halasci ga marasa halasci, da wanne ka gamsu? Ni dai ban faɗa ba. Sai ka duba ga hujjojin nan dai a kan tire, sai ka ɗauka a matsayinka na almajiri, sai ka ɗauka ita hujja duk inda take da ƙarfi, in ka ji ta za ka gane ta, ba sai an tsaya wani abu ba, ƙarfin hujja ake bi. Allah ta'ala ya taimake mu. Ko da Saudi suna da fahimtar mace mai al'ada ba ta shiga ba, amma ba su hana mata, ba wanda za ta zo shiga harmi a ce karki shiga don kina al'ada, saboda mai fatawa ce kowa kansa yake yi wa. In wata ta ɗauka ba za ta shiga ba, sai ta zauna a gida ba ruwan, don wata ta ji da ba wanda zai hana ta. Irin waɗannan masahil ɗin kowa yana hukunci wa kansa ne gwargwadon fahimta, amma ba tilasta mutane ake ba. Na daga cikin masahil fiqhiyya da shari'a ba ta tilasta wani sai ya yi kaza ko ta hana wani. Allah ta'ala ya taimake mu, ya samu wani lafiya. A arama jiya mun tsaya kan aya ta 136, yau za mu tashi a ta 137 insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
الله يتي فإن آمنوا إذن اليهود والنصارى سن إيماني بمثل دا مثال ما آمنتم به أبن دا النبي دا صحابي دا مسلمين سكي إيماني دا شيء فقده تدوت سوبا سنزم شنجيو wa in tawallaw in sun juya da baya sun yi abin da Bahaushe ke cewa kunnan koshe ku fa inna ma hum fi shikak za su je su tabbata ne a cikin sabani da kace nace da zato da ba zai amfane su ba fa sayyafikahumullah kai annabi kwantar da hankali Allah ta'ala ya wadatar maka zai kare ka wa huwa samiul alim kuma Allah din nan mai ji ne mai ilimi ne. Wannan aya kamar da sahabi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya fada tana da alaka da ayar baya, ayoyin baya kenan, tun daga waqulu wa qalu kunu hudan aw nasara zuwa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. To a nan wurin su al-yahud wa nasara suna nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne shujjaju, su suke kan tafarkin daidai, suke kuma da awar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake kan bata wal iyabillah. To a lokacin da suke da awar addinin su ne daidai, sai Allah ta'ala ya kwantar da hankalin annabinsa da wannan aya, ya ce fa in amanu, idan ƴan baya sun yi imani, su al-yahudu wa nasara sun yi imani, imani da samuwar Allah, imani da rububiyya ta Allah, imani da uluhiyya ta Allah, imani da sunayen Allah da siffofinsa, idan suka sallama bi misli da misalin, misali malaman irabi a nahawu suka ce ba'un mislu din nan suna iya daukan sa a matsayin za'ida ne a wurin li'irabi, amma a Qur'ani ba abin da yake za'idi. Dokan suka zo li'irabi sai su kaddara cewa fa in amanu bi kitabikum kama amantum bihi, sai su ce mislu nan za a cire shi ne sai a saka kitab a wurin. Wato idan ƴan su al-yahudu wa nasara sun yi imani da littafin da kuka yi imani da shi, shine me kenan al-Qur'ani faqadihi tadaw, to hakika sun zama shiryayyu. Ashe sharadin imani din shine da littafin Allah, sharadin imani din kuma na biyu shine sai ce fa in amanu bi nabiyikum kama amantum bi anbiya'ihim faqadihi tadaw. Idan suka yi imani da annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ku musulmai kuka yi imani da annabawan da Allah ya turo gare su, sune annabi Musa, annabi Isa da makamantansu, faqadihi tadaw, to sun samu shiriya. Kaga kenan sharadin imanin, sai su sun yi imani da abin da muka yi. Saboda ba musulmin da zai zama musulmi in yace bai yarda da annabi Isa ko Injila ba, ba musulmin da zai zama musulmi da yace bai imani da annabi Musa ko At-Taura ba. To mu mun yi imani da duk abin da aka ba su, inda gizo ke saka su ne ba su mana kara suka yi imani da abinda muka yi imani da shi ba amma babu abinda ke cikin injila da Allah ya saukar muke inkari duk musulmin da ka tambaya Allah ya saukar da injila zai ce maka eh kai imani da lafin Allah ne eh annabi Isa annabi ne manzon Allah ne eh annabi Isa annabin Allah ne manzon sa ne eh attaura maganar Allah ne tace sa ne eh amma su aka ce annabi Muhammad sai ce a a to sai Allah ya ce ba abinda suke faɗa na da'awa shine gaskiya ba sharadin imaninsu shine su yi imani da abinda kuma kuka yi imani amma anan ba faɗin mai abin imanin ba to sai addini ya ce abin imanin shine mu kira su zuwa ga addini mu ce mun yi imani da annabi Musa da littafin sa mun yi imani da annabi Isa da littafin sa kuma dukkan sakon annabawan Allah guda ɗaya ne shine Allah shi kadai ne annabin da Allah ya turo manzon Allah ne za ka ku zo ku yanzu ku yi imani da Allah ɗaya ne kuma annabin ƙarshen zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne to shine idan suka amsa wannan kira aran ma da yazo cikin suratu Ali Imran aya ta 64 to shine sun samu shiriya kul ya ahlul kitab
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نتخذ ولا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
والآية تاسع تنقل الشيخ آل عمران كي فسر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به haka kawai ba sa yin imanin sai an musu da awa zuwa ga addini abin da ke zakatar da mu kenan kana zaune da wanda yake annasara ko al-yahudu shekara 10 ko 20 ko 30 don Allah ka taba kiransa zuwa ga addini ba kira sai da baki ba da mu'amalarka ya fahimci a cikin addininka akwai amana akwai tausayi akwai jinkai akwai taimako akwai kunya akwai gaskiya akwai adalci ya zama duk ɗabi'unka a matsayinka na musulmi in kai ya fahimci akwai darasi gare shi ya maka godiya kai na goda ka ce ba komai bane aini haka addini na koya da maka ni bai ce in zalunce ka ba wannan da awa kake zuwa ga addini ka masa duk goma ta arziki idan zai godiya ka ce a mu haka addini ya koya mana sai ya tsakani ashe addinin na ku yana da kyau ashe addinin ina da fasali to shine ku yi da awa zuwa ga addini sai Allah ce kul ya ahlal kitabi ka ce ya ku ma abota na tabi ta'alaw ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum da take daidaita mu da ku mu zama abu ɗaya sun tsiya madaurin ki ɗaya Allah na abu da illallah shine mu da ku karmu ta kowa sai Allah wala mushrika bihi shay'a kuma karmu matarayya da komai sannan wala yattakhidha ba'duna ba'ban arbaban min dunillah kada wani sashi ya rike abun bauta a matsayin Allah fa in tawallaw in kun juya da baya fa qulu shadu bi anna musulmuna in kun juya da baya to kowa ba ya shi da mu musulmai ne ba za mu yi wa Allah shirka ba kaga aya ta tuna mana abin da ke nuna su yi imani da abin da muka yi da shi shine mu kira su zuwa ga addini da ɗabi'un mu kira su zuwa ga addini ta bangaren yin da'awa fita ayi wa'azi a karantar da su zai tayar maka da hankali har a yanzu a cikin arewa akwai maguzawa da ba a taba zuwa aka kira su zuwa ga addini ba mun taba zuwa wa'azi wani ƙauye shekara 17 da suka wuce wallahi abin limamin ƙauyen da sarkin suka ce rabonsu da wa'azi tun zamanin sardaura da ya shigo ya musulantar da su ya gina musu makaranta sunanta Rawdatu Sardauna ya tafi ba a ƙara zuwa a kai wa'azi ba sai lokacin da Allah ya kaddara muka shiga ƙauyen tun zamanin sardaura amma abin da zai baka mamaki a lokacin da muka je 2001 babu wata jam'iyyar siyasa da babu postanta a wurin amma ba mutumin da yawa addini ko ɗan ƙara ko a matsayin attachment na jauna addinin musulunci in tsada shi wurin wanda yake nuna mana muna da misplacement na priority Allah ta'ala bai hana mu yi mulki a duniya ba bai hana a yi shugabanci ba bai hana a yi kaza ba amma duk abin da za mu yi babu wanda ya kai addini a wurinmu shi ne wanda ya fi komai tabbas duk abin da ba addini ba zai iya zama kataniya da ban kauran an cire addini a cikin sa kula ga wannan ba hana ka yin harkar ka ba amma duk abin da za ka yi kar kuma ya kai matakin da za ka walakantar da addini dole mu zo masu kira zuwa ga addini lokacin da manzon Allah ya bar duniya ya ce sabansa su fitar da awaballigu anni walau aya aw ayataini an samu fa akwai larabawa sahabbai da suka shigo har afirka suka rasu musulunci ya shigo kanin Borno tsohuwar daular Borno wajen tsakanin Borno ne yanzu da Chadi bayan rasuwar manzon Allah da kasa da shekara 50 sahabbai sun kawo addini a wurin babu keke balle mashin balle mota balle jirgin sama kawai da yace ballighu anni walau aya haka suka bazama a duniya wasu har a yau ba ƙarin tarihi da suka rasu ba wasu suka ketare suka shiga Europe a yanzu irin kasar Spain irin Portugal ai asalin kasar da Larabawa ne suka rike wurin shi yasa musulunci ya mallaki ya mulki Spain da Portugal shekara 1900 kuma sahabbai suka kai addinin musulunci wurin shi yasa za ka ga har a yanzu ka tafi irin Barcelona irin su Malaga irin su Granada za ka ga manya-manyan Islamic center wasu shekara su 1800 kuma sahabbai suka kai addinin wurin saboda ba su yi bacci ba idan ka tafi har wajen India Pakistan countries wajen India musulmai sun kai addini su Malaysia haka aka kai musu addini duk wannan hanyoyin sahabbai haka suka yi tafiya wasu suka rasu a ruwa ma don kokarin kai sakon Allah subhanahu wataala amma yanzu gata ya mane yawa mutum ya zauna a gidansa ya sha ice cream ya ci indomie ya ci shawarma ya yi komai ya kunna TV ya ta kallo hatta wanda ke masa gadi a gidan bai san addini ba kuma bai taba ce marga addini musulunci ba ko da halayensa bai kira shi da addini ba ya ma yi wa mai gadin sa kyauta ya ce na gode maimakon ya ce haka addini na ya koya mun ya zama dai ya gane addini na da kyau bai dame shi ba ba zai ma jingina kyautar da addini ba da kada shi ma dan addini ne yaushe lalacewar mu ya kai matakin da muke jin kunya a ce mu musulmai ne me dalili muna da ni'imar da ya kai musulunci ne duk wata ni'ima da Allah ya mana ba sabuwa ba ce addinin ba shine zakir a duniya da lahira ba akwai abin da iyayen mu suka karantar da mu suka rasu da ya kai addini samu da abin da ya kai wannan ai shi addini ba abun kunyan ka bada ni musulmi bane abun tinkafo da albani ne kace ni dinnan musulmi ne don babu abun kyama addini in kaga an kyamace wani abu da man ba addinin bane wani gura gurbe musulmi ne ya shigo da shi addinin amma shi addini din yana wanke a tsabtace babu abun kyama a cikin sa babu wani abun kyama a cikin addinin musulunci shi yasa dole mu zama masu juriya ko da ɗabi'unmu ya zama akwai kira zuwa ga addini mu zama masu tausayi masu kyauta masu yawan sadaka masu kyautata mu'amala don me don a koyi addini kai daga ciki mu zama masu yafiya hatta a yafiya ana koyan addini mun ga makurciyar manzon Allah bai yi kuriya da kai ta cutar da shi ran da ba ta da lafiya gidansa ya shiga ya gaishe ta me dalili ɗabi'arta ne ta ɗauki shara ta zuba masa a gidansa da ya ga ba shara kwanaki da yawa ya shiga gidanta sai duba ta gaba ta da lafiya ta ce ya kai ka gane ya ce na ta kwana biyu ba a zubo shara ba haƙurinsa ya sa ya juri amma ni da kai wa za a kwaba shara a gidansa ya haƙura an ka ce za a fara rikici to wani lokaci juriya akan haƙuri a cutar da kai din ma yana sa a fahimci addinin ka sanyi magana ka ce haka addinin ya ce da ya haƙuri shi yasa da ya haƙura a fahimci kai mutum ne mai yafiya shi addini duk karantarwar musulunci babu abun kyama sai dai in daman ba a fahimci addinin ba ko wani gura gurbin musulmi ya yi wani abin da aka ɗauka addini ne bayan shi ma bai san cewa wannan ba addini ba ne don haka shi yasa aka ce wa sahabbai da annabi ku gaya musu fa in amanu in sun yi imani bi misali da misalin ma amantum bihi abinda kuka yi imani da shi faqadihi tadaw haqiqa sun zama shiryayyu ashe sharadin yi zama shiryayye a wannan tsenuwa din ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum ya dada Allah daya kana yadda da Allah ɗaya kuma za ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne don ta hannunsa ka san sakon Allah ɗaya ne kuma za ka yadda da Qur'ani don ya zo da Qur'ani don ya nuna maka Allah ɗaya ne za ka yi koyi da sunnar sa don shi ya fassara Qur'ani da kuma za ka bi musulunci don Allah ɗaya ne ya tabbatar maka addinin musulunci shi ne addinin gaskiya wa in tawallau idan suka juya da baya su al-yahudu wa nasara suka ce ba za su shiga musuluncin ba ba ruwansu da musulunci fa inna ma hum fi shiqaq to rabu da su inna ma ana ce mata adatul hasr duk inda kaga inna ma al-qur'ani ko a sunna ko a larabci abinda take gaya maka a ka'ida shine duk abinda ake so a gaya maka an maka summarizing an gaya maka shi a wurin adukule kawai ba abinda kake nema da baya wurin shine komai an kididdige maka to suna juya baya suka ce ba su yadda da Qur'ani ba ko ba su yadda da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko ba su yadda da musulunci ba Allah ya ce fa inna ma hum fi shiqaq kuna bada su za su zauna su yi shiqaq ma'anan shiqaq na daukan ma'ana biyu amma duk nan sun shiga ciki na farko al'adawa za su zauna su yi takiyayya da juna da gaba su kifu su zagiwa na su zagiwa ne tsakanin yahudu da nasara babu shirme shi yasa qur'ani yace yahudu suka ce wa nasara ku shirme ne nasara suka ce yahudu ku shirme ne wa qalat al yahudu laysat al nasara ala shay'in wa qalat al nasara laysat al yahudu haka suke da juna idan kaga sun yi wa juna kara ko sun samu wanda suka dauka common enemy ne shine musulmi alhali musulmi shi ba abokin gaban su bane mai kaunar su ne shi kiran su yake dauki tsira to yana zaka iya ga wanda yake nasaranci yanzu sai rika kara ga bayahudi yana goyen bayan bayahudi don bayahudi ya kashe musulmin falastino dan a koda da yake ku mu yanzu haka muke so ba su san juna kuma ba yahudi bai yadda da nasari ba kwata kwata shi ya ce annabi ki sama annabi kariya ne zuki sama annabi ba yahudi bai yadda da jira ba mu da muka yadda da jira shi bai yadda da ita ba mu mun yadda da jira shi bai yadda da ita ba amma ganin yadda musulunci yake saboda an samu common enemy to sai kaga waɗanda ba su yadda da jira ba yanzu sun zama su suka yadda da juna dan me dan a kashe musulmi da ke cikin falastino wanda yake nuna maka fa inna ma hu fi shikak suna adawa amma daga musulmi ya bayyana to kuma gabar sai ta koma kan musulmi ma'anan shikak na biyu shine fi khilaf sabani da juna wa inna zalimina la fi shikakin ba'id kenan shine ikhtilafun mubin to shine zaka ga ba su rabuwa da sabani a duk masail na addini manya manya yahudu wa nasara ba sa karaya da juna in ka dauki annasara mafi kusancin mutane gare su a addini da suka fi kowa kusa da nasara a addini qur'ani yace mu'min tsara mace makaman da aya
ladabidanna ashaddan nas bi'adawatan lilladheena amanu yahuda walladheena ashraku وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا Allah yake wallahi wanda suka fi gaba da musulmai su ne mushrikai da yahudawa sai Allah yake wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan alladheena amanu alladheena qalu inna nasara Allah yake wanda suka fi kowa kusanci da musulmai da suka ce mu nasara ne zalika bi anna minhum qissisin Allah yake nasara sun fi kusanci da musulmai to abinda zai baka tsoro a yanzu yayi akai mutumin da ke da kusanci da kai kai yadda da annabin sa da littafin sa kace kai da annabin sa kai da linjila Allah ya saukar amma sai yadda yana hada kai da wanda bai yadda da annabin sa da linjila ba dan me dan kai a gaba yanka abinda ke sa wannan shine duk duniya babu addinin da ke bautasa kamar addinin musulunci wannan shine dalilin inda da musulunci a fanci yake mataccen addini ne da ba wanda zai damu da shi amma yadda musulunci yake bunkasa a duniya ya wuce lissafin mutum yanzu a Europe an yi predicted by 2040 ana ga kashi 60 zuwa 70 cikin dari mutanen da ke turai za su zama musulmi idan ka je yanzu Faransa ka je Germany ka je Ingila ka ga yau mutum ba za ka zama kin wannan ba na zauna a Ingila ina tare da musulmin da dan Pakistan ne ya zama dan kasa yan kasa ya'yan sa 27 a Ingila don ka tare wata anguwa ga baki dai ta ba musulmi ba adadin ƴaƴan 27 ne me ke sa mu fa idan za mu haihu mu yi tarbiyya wallahi za mu ba alheri a baya kawai hasari shine mu aiku mu kiyin tarbiyya a bar nigogi da ɗan tashi a ɗan kalala da ɗan ɗaukar amarya to shine ba fitina amma in za mu tarbiyyantar da su a samu alamomi da injiniyoyi da medical doctors da lauyoyi da masana tattalin arziki ya zama duk wani ɗa a cikin mu ya zama tsayayye zai iya dogaro da kansa kuma akwai wurin da zai zuwa ya kare mana wata matsala guda ɗaya mu ce ni ga waje ka saka kare to wallahi za mu ba alheri a baya don haka faɗin na mahu fi shikak wannan khilaf tsakanin yahudu wa nasara baya karewa fasayakfikahumullah sai Allah ya ce wa annabinsa fasayakfikahumullah da sannu Allah ta'ala zai wadatar maka zai kare ka daga gare su saboda wannan kuma ke nuna mana cewa duk wanda zai ce Allah ɗaya ne sai ya yi haƙuri mafiya yawan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala an kashe su ne akan wa'azi
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون جوان لخد أتكاري مثلا كيش بنقو أدين سيسي كذا مو مكشواني شيخ الله يسوع النبي صلى الله عليه وسلم kuma an kulla kashe shi ai yahudawa sun yi a gidansa bai kudi ya tazo ta saci hanya ta saka masa guba a cikin abincinsa ibn al-qayyim al-jawziyyi rahimahullah ya ce hatta ran da duniya yana kama cikin sa nan radadin gubar da yake a cikin abinci lubayd ibn al-asam al-yahudi ya masa sihiri aka jefa arijiya ga hadisin abu karar duk dan ya kashe shi ko bai kudi ne har ya kai matakin abu sihirin yayi affecting lafiyarsa saboda karfin sihirin aka gashin sa aka dauka sai sai yana da hatsari kai duk asiri ka zubar da gashi ko ina me son sigirin ya samu gashin ka ya samu makamin ganin bayan kan dai ba Allah ya kare ka ba yasa ko asiri za kai ko bai aka yi da gashin ka tattare wallahi in ba za ka gane ba tantar kayan ka ko tantarewa kai ba a bari akai fitina duk wani abun da yake a jikin ka in aka yi sigiri ya fi tasiri kamar farcen ka kai yanke ka zubar ko ina ko gashin ka kai ka zubar duk abun da a jikin ka aka cire shi sai za a kulla sigiri ya fi wa mutum kace-kace a rayuwa yayi wa manzon Allah sihiri ya je sa dan gashi ya dauka aka hada sihirin aka sa a rijiya da ainihin kamar furen dibino saboda tasiri da tafin sihirin dan da ruwan rijire kuma gaba ɗaya kamar an faɗa lalle za a yi lalle na mata ka dai duba abin da ya sa sihirin gashi da furen dibino ko abin da ya kama da wannan ya shiga rijiya ya zama ruwan lalle sai ka san dabin ya kai iyaka ba abin da ba su yi ba a naman akuya da yake so an sa cikinsa an sa masa dafi a cikin naman akuya da zai ci so throughout rayuwarsa ba dare ba rana ya yi za a gabayarsa ne yakin khandak da aka yi an zo kashe shi ne yakin badar da aka yi har gida aka zo kashe shi yakin uhud kashe shi aka zo sai sa Allah ya ce fasa yakfika huwallah duk abin da suke cikin sabani da kai Allah ta'ala zai kare ka sai sa duk wanda ke riko da addini yayi tunanin kariyarsa na farko shine Allah saboda shi mutumin da zaka dogara da shi shi ma Allah ya rike to Allah ta'ala zaka rike idan Allah ya kare ka ka karu idan Allah bai kare ka ba baka karu ba kusa duk time da muke neman kariya to mu daga hannun mu ki Allah shine kariyar farko babu laifi in bukata da kama ka kama kafa amma kama kafa kashi ɗaya ne cikin dari kashi 99 kai trusting addu'a da kake roƙon Allah dan shi Allah shine mai tabbas ko ma bayan Allah babu wani abun da yake tabbas ke san Allah ya tada din safa sayyak fi ka umulla a wannan jumla din malamai suka ce akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulun bihi har guda biyu menene fa'ili a cikin fasayyak fi ka umulla Allah shine fa'ili menene fi'ili din shine yakfi shine fi'ili mudari ina maf'ulun bihi din yake ka din maf'ulun bihi ne fata yakfika hum din ma maf'ulun bihi ne ka samu guda biyu kaga a cikin wannan yar jumla akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulun bihi guda biyu sannan ga sinun fata shi din nan kuma ana manna ta da fi'ili mudari'i ne wato aikin da ke ci gaba da aukuwa wannan sinu ana ce mata sinu tanfis ana hawo tanfis ne ita tana karantar da abu tana ta haqqul wuqu wa qurbul wuqu shine tana nuna abun nan dole ya faru na biyu kuma faruwansa kusa-kusa ne to fasa ya kafe ka hukunta wallahi dole Allah zai kare ka kuma nan kusa-kusa Allah zai kare ka shi ne tafanta Allah zai kare ka tabbas kuma nan kusa zai kare ka shi yasa duk abin da za mu yi mu yi trust in Allah mu yi tawakkali ga Allah mu nemi kariyarsa idan Allah ya kare ka ka karu wa huwa as-sami' Allah ta'ala mai ji ne al-alim kuma Allah mai ilimi ne duk abin da ake maka yana ji ba wai mai sani bane duk kaidin da ake kulla maka alimu mai ilimi ne wannan ya tabbatar har a yanzu ko kafafen watsa labarai ka kula saboda wannan fa inna ma hum fi shikka idan abu ya hada da musulmi ba a adalci reporting din sa idan jinin musulmi aka zubar a duk duniya idan ka ga labarin a jarida sai kai kuma zaka zubar da awa amma idan kuskure ya faru musulmi yayi laifin ko kuma wani wanda ake tsammanin musulmi ne ba ma musulmin bane to da kawo labarin sai ka dauka duk duniya ne ta tashi amma sai ka je wurin da abin ya faru sai ga ma ana ana kasuwanci ba ma wanda ya san abin ya faru duk wannan shine fasayyaki ga Allah sai dai Allah ya kare ka ko a yanzu a Najeriya musulmi idan ya shiga jarrabawa idan media za ta yi reporting sai dai Allah ya kare shi saboda mafiya yawa mai ake nema sharrin ka ake nema ba alkhairin ba kuma sharrin ko bai tabbata ba za a bata ka
wanda take da bi'a sharrin nan ko ba tabbas ba inda akai interest din musulmi ko musulunci a ko ina ne to za a yi kokarin canza abin a siffata shi da siffa mai muni wanda take sunnar da aka nuna shi yasa propaganda wo ta yi yawa akan musulmi da musulunci amma idan muka rike fasa yakfi ka hum Allah muka rike Allah muka yi tanadi duk abin da Allah ya ba mu mu ma mu zuba jari a gidajen jaridu ya dace zama yanzu akwai jaridu Najeriya ta musulmai da muke watsa ta har Afirka ba ma Najeriya ba amma ababe da dama mun ba su sallala fi ina ni Najeriya take babu ita ababe da dama haka muka koma baya Allah ta'ala ya jika malam Sa'adu Zungur ya irin wakin da ya mana cikin arewa jamhuriya ko mulkiya kenan akan mu matukar a arewa da Karuwai ɗan Daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kudi ya matsa can gaba ya ce jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana anfa hannuwa ya sa mana anfa bakuna ya sa mana sarka hannuwa ya daura kafar mu da me sarkiya bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya hal da muka koma kenan yanzu duk abu na ci gaba sai mu koma da baya ya ce kai Bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya yana nufin ɗan arewa kenan ya ce mu dai haƙƙinmu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku takan zakuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya ya ce gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya cikin jahilcin ne don ko akwai ilimin ai ba mu yi aiki da shi ba ina ilimin ka duba da duk jaridu ina su amana ina irin su gaskiya ta fi kwabo ina irin su yi Najeriyan da yawa duk sun mutu yau gidan talabijin ba ka da guda ɗaya arewa da zai game duk Najeriya ya kare interest ɗin musulunci ko musulmi ba ka da shi an bar mu a baya yau jami'a ɗaya sai ka samu a wani wuri da wanda suka mallaka mu ya fi duk wanda muke da shi a arewa ba karatun ba tanadi a cikin karatun sai sharholiya mu bar mu da gidajen sinima bar mu mun iya sayan CD yaranmu duk wani sabuwar waka da aka yi sun iya sun san yan drama da yan film sun san celebrity amma ba fasaha kwata-kwata kuma Allah ta'ala ya bar mu mun yi jifa da ita ya ba mu fasaha amma mun yi jifa da ita in ba haka ba al'ummar da ke da Qur'ani take haddace Qur'ani mai saura mata Qur'ani Allah ta'ala ya rufa mana asiri wannan abuwa duk sai mu farga ana faɗan su ne don mu yi tanadi tanadin mu na musulmai ba ma cutar da wani ba ma yi wani ƙarya ba ma yi wani kazafi ko ba za mu yi aiki da kafar watsa labari mu yi wani ƙarya ba ko me za mu yi sai dai mu yi gaskiya kawai amfanin su don mu yi promoting gaskiya da zaman lafiya da aminci Allah ta'ala ya taimake mu na'am
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
صبغة الله رن الله ولون الله ومن أحسن من الله صبغة كي كائسك جواني كي الله إيه رني أي ما بشي ونحن له عابدون كما موزوا الله إنما في عبادنا Allah ta'ala ya ce mu ce musu sibghatallah rinin Allah ne Ibn Abbas Allah ya kara masa ya ce rinin Allah anan shine addinin musulunci da karantarwar musulunci shine rinin Allah kalmar sibgha shine allawl kuma sai zo shi da fataha ce sibghatallah malamai suka ce ana kaddarta walzimu sibghatallah ku lazimci addinin Allah shine rinin Allah zaka bi ma'ana ku lazimci dinallah wannan shi da sibuga da kuma duk abin da Allah ya karanta to sai kira shi da rinin Allah ne maimakon ya zama mai addinin Allah malamai suka ce akwai alaka mai karfi tsakanin rini da addini duk wanda addini ya shiga jikinsa yana rina shi duk wanda yake musulmi ya riko da rini za ka ganshi da rini za ka iya ganin sa da gemu a haɓasa haɓasa me faru sai ya ce a sunna ce take mu yi wannan zai sa kaya ya bi shari'a kai magana ce a shari'a ce take matansa suka waje su rufe jiki me yasa saboda addini ya karantar da mu a da idan akai hatsari a garuruwan mu ba a san mutum ba irin waya da za a duba wayarsa a gane wane ne idan aka duba kafarsa ta hagu sai a duba kwafdinsa na waje idan sawunsa na waje sai a ga alamar zamansa na sujada zaman tafiya ya fi a musulmi ne duba idan sawunsa duka ya shiga cikin sibghatullah Imam Ibn Qutayba ya tana cikin sibghatullah shine kaciya ana gane musulmi da ne da kaciya don su lokacin annasara zamanin manzo Allah da Ibn Abbas ya fara karkashin wannan aya yace da aka shi da ranar bakwai ga wata sai su masa rini su masa wani irin wanka sai suka yi wankan sai su kira shi da shine sai an yi ta baptisma idan suka yi wannan sai su rina shi yanzu ya zama ba na tsare kuma ba zai bar nasaranci ba to sai Allah ya ce musu ba wannan rinin ake ba rini na hakika shine kai riko da addinin musulunci daga cikin Ibn Abbas da Ibn Qudaybah suka ce akwai kaciya yana cikin rinin Allah mu muke kaciya kuma sunna ce ta annabi Ibrahim alaihi salam kuma yanzu binciken likitanci ya tabbatar da ainihin medical benefits amfanin kaciya da yawa misali yanzu recently an yi bincike aka samu musulmai a America ba sa yin cutar kansa ta al'aura binciken sai bayyana yin kaciya ya kare su daga cutar ne kansa ta al'aura waɗanda ba sa kaciya ba samu more than 2% ne sun kamu da cutar kansa ta al'aura amma me ya kare mu sai dozatan da wannan kaciyar ne kuma binciken likitanci ya tabbatar da kaciya na kare mutum daga infection saboda fatar din ba ai kaciya ba kwayoyin cuta na shiga ciki amma kaciyar da aka yi a al'aurar mutum in ya wanke bai yana wanke duk wata kwayar cuta babu a jikin sa amma wanda yake da fatar ba yake ba kwayar cuta na shiga ciki wannan daga cikin misalai da dama da ke tabbatar da sibu gasar lani ana iya gane musulmi da kaciya shi yasa ko da kiran kan siffar manzon Allah da yaji sai aka ce da yazo yana karantar da kaciya sai yace to wannan annabin gaskiya ne dan da ban siffar annabin karshen zamani din yazo akwai karantar da kaciya mafhum tayyib haka sibu gasar la rinin Allah shi yasa duk wanda ya riko da addini za ka ga tafiyarsa akwai addini shin abinci daga ya sa hannu a falo za ka jayi bismillah shi ma sai bugata Allah in ya zo shiga gida sai ya ce assalamu alaikum wa iyalansa sai bugata Allah din idan ya zo kwanciya za ku yi bacci za ka ga yana tofa addu'a yana shafa duka sai bugata Allah ne idan lokacin sallah za ka ga ya shiga ban daki ya ce bari dani arwala duka menene shi ne rinan Allah din idan addini ya shiga cikin ba dama mutum ya zauna da kai awa 24 sai ya ga da kai mutum ne dan baka an kara ba za ka ga cikin inna lillahi to daga nan sai ta da musulmi ne haka ne za a yi baka ma an kara ba saboda idan addini ya shiga cikin ka irin su assalamu alaikum su bismillah su inna lillahi baka ma sai kake yin su ba saboda mai duka rinin Allah ne sai Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sai bughatan wane ne yafi Allah iya rini ai la ahadan ahsanu min Allah sai bugha la ahadan ba mutum da yake kai Allah iya rini zaka babu wani addini da ya kai addinin Allah subhanahu wa ta'ala in kana neman zaɓaɓɓen addini shine addinin musulunci kuma a wannan aya din Allah ta'ala ya kara tabbatar mana da cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya saboda Ibrahim alaihi salam shi kansa menene shi ma musulmi ne shine sibghatullah a ramma kuma cikin Ali Imran ma kana Ibrahim
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين
الله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا النبي إبراهيم بيدما بيهودي كوبا نصاريا ولكن كان حنيفا مسلما sai dai ko ya kasance mai karkatuwa ga Allah ne ko musulmi ne kaga annabi Ibrahim wane ne musulmi ne addinin sa kenan wa nahalu lahu abiduna kuma kuce mu zuwa ga Allah masu bauta ne mu bayi ne duk inda kaga ana cewa ka ce kai bawan Allah ne ko ake jingina wa annabi mu a ce kai annabi bawan Allah ne a ko ina yazo a Qur'ani za ka ga waje ne na kake neman taimakon Allah sai Allah ya ce kai bawan sa ne zai taimake ka ko kuma wani abu ne nan mai wahala aka sa annabi yi sai Allah ce kai bawan mu ne bi ma'ana kwantar da hankalinka muna tare da kai akwai misalai da dama a Qur'ani gashi a Baqara wa in kuntum fi raydin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi in kuna kofar dan Qur'ani ko an galo bare ku kawo kwatan kwatan Qur'ani sai ce bimma nazzalna ala abdina bi ce rasulina ba sai ya kira bauta dan ya nuna cewa annabi za mu taimake ka akai duba farko ki tsara subhanallahi asira bi abdihi laylan min al-basira sai ce bi abdihi da bawansa duba farko ka haji alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu ibada a dukka wannan wuri yana maka in aka ce bawa to ana ga maka kwantar da hankalin ka za mu taimake ka maka sai mu ce wa nahalu lahu abiduna mu bayin Allah ne haka aka ce mu fada to mun fada Allah yace zai taimake mu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina na'am
قل أتحاج وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
قل كثير أتحاجوننا في الله ينظر إلى كنا جايي أدمو في الله تكن الأمر إن الله mutse ku zo ku bi Allah shi kadai ku kuna mana mutu wa huwa rabbuna bai shi mahaliccin mu ne wa rabbukum kuma mahaliccin ku ne wala na a'malana kuma mu ayyukan mu da shi zai saka mana wala kun a'malu kuma kuma da ake zai saka muku ku kuna mutu da mu har mutse ku zo ku bi Allah amma ku sani wa nahnu lahu mukhlisuna mu zuwa ga Allah masu ikhlasi ne mu za mu kada shi addini dan Allah ba za mu yi shirka ba kuma za mu yi addinin dan Allah ne ba dan in kun ga muna sallah ko muna ibada ba muna yi dan mu bata muku rai bane ko dan mu bakanta muku rai a muna yi dan Allah ya ce mu yi ne aikin da muke Allah muke miki ba kar ku ga mun tare muna sallar juma'a ku dauka wai mu bata muku rai ne wallahi ba shi bane ba bakanta wani mutum rai dai a cikin sarkar kai gurin mu mu sarkake addini mu yi shi dan Allah ne wanda ya ga mun yi wani abu dan musulmi bata muku rai to bai bin addinin bane Allah ya ce kulka ce musu wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiru anta ya rasulullah ka ce musu ya manzon Allah atuhajjunana yanzu za ku tsaya kuna jayayya da mu kuna musu mu kira ku zuwa ga addinin Allah ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah ya ce wa huwa rabbuna bayan Allah shine mahaliccin mu wa rabbukum mahaliccin ku dan mun ce ku bauta masa sai mu tsaya muna musu bai dace ba إن الذين تعبدوا والذين تعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الله شيء حالته ده هكا شيء كده يراتي أبوتاوا ذاك الله لما قلت مو بوتا ما سمودك شيء حالتك وشيء حالتهم باوي وان الله لنا مو كأب قوة شيء لنا أذن تنا كي تجي شيء كباكو لا تيا شيء كباكو أذن تجي شيء كباكو أما قصني ولنا أعمالنا مو أيكم منامني ولكم أعمالكم وما قوما أيكم كرشي ذا أتاكابكم wanda yake bayyana mana duk aikin da musulmi zai yi kira wani ga addini idan wani bai musulunkan ba wannan ba zai rage ladanka guda ɗaya a wurin Allah ba ko dai Allah ba zai rage ba kai amfaninka ka kira shi ga addinin da ayyukanka na kware da kuma lafazin bakinka amma shari'a ta Allah ne ba ka da ikon shari'ar da wanda ka so idan kai kira ga addinin da kyawawan ɗabi'unka da bakinka to ka sauke nauyi a wurin Allah amma Allah ba zai tambaye ka akan shari'a ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ati annabi wa ma'ahu ar-rajul ya'ati annabi wa ma'ahu ar-rajulain wa ya'ati annabi wa laysa ma'ahu ahad gobe kiyama wani annabi zai zo gaba ga Allah mutum da yake duk duniya yi imani da shi zai shi wani annabi zai zo duk duniya mutane biyu ne suka bi shi inda yazo yi wa'azi wani annabi zai zo shi duk duniya har yazo yayi wa'azi ya koma ga Allah ba mutumin da ya karbi sakon addinin Allah a bakin sa annabi yace walam yai'asu صلوات الله وسلامه عليه وما كان له اي اصو او كما قال الرسول بذا تشره تماني daga rahmat Allah ba kuma bai dace tsure ba dan isar da sakone Allah ya dora musu amma shari'a ta Allah ne subhanahu wa ta'ala dan kan ka karantar da addini ko ga iyalanka ko ga makwabtanka ko ga kowa kai kokarin nuna musu cewa addini ba su gane ba kada ya dame ka saboda ka sani da aikin ka Allah zai saka maka su ma da nasu Allah ta'ala zai saka musu ونهدوا له مخلصون سيقول شيء مودنا نحن مودنا له الله مخلصون ما سترك الدين قريشنا بمعنى منا الدين لأن الله شيء إخلاصي شيني تشير دوما أبو ميموني أتشير أبو ميتو فمو الدين نمجي منا يدون الله نجو أبو نفق منبري منبري ندون الله تعالى شيء كدمي إن كنت مني منا يدون الله تعالى شيء مويشي كما الدين الله بيكر فهو ني سيمي إخلاصي أرمى بامو آيوي
ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
نعم ولنا مثال آية الآن ما يكامل ألا لله الدين الخالص أما الدين الخالص شين ناسا شيء كتبتد ونهن له مخلصون a addinin mu zama babu shirka babu bid'a babu sarri an ce muyi mu bari kuma bai tabbata a shari'a bai in bai tabbata ba hakuna shine addini na biyu kuma hatta annabi an ce yayi ikhlasi a cikin addini fa abudillahi mukhlishan lahu ddin by implication yadda aka ce annabi mu ma haka ake so mu yi duk bautar da zamu yi Allah sai mun yi salati sai mun yi taddon Allah subhanahu wataala kuma duk mutanen duniya ba a mutse su da komai ba sai da ikhlasi wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu dina kunafa'a kuma na daga cikin sharadin ko tuba zamu yi zuwa ga Allah sai an samu ikhlasi a cikin tuban mu cewa me إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ينزل هم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله من الأجر العظيم. سورة كاكي إذا حتى توبة الله بيكربا أو رموت الدين دمك أو إخلاصي. ذاك سي الله يسير ونحن له مخلصون. ما أن إخلاصي شيني دوك أي كي ذاك كي يدعو الله. نعم لكن سفر ما إخلاصي لما لم يكي فلا شيني يبمي يبوبايا ساكا كاري. Dan daman ba kaidan ayaba bane kuma zagin mai zagi baya sa ka ji ka rage aikin da kake na alkhairi dan daman ba kai ne dan wani ya zaga ba kai kai dan Allah wannan shine alamar ikhlasi yabo bai sa ka kara zagi bai sa ka rage dan daman aikin ka babu dan adam a duk shinarin ka da Allah kake neman yadda za kuma matukar abin da kake Allah ya yarda da shi to za ka ci gaba da yin wannan aiki da to shi sa duk abin da zamu yi mu yi shi da ikhlasi shine riba masu ikhlasi can zuciyarsu yafi lafazin bakin su kyau marasa ikhlasi lafazin bakin su yafi zuciyarsu kyau so kai kokari duk yadda imani ya bayyana a harshen ka to zuciyarka imanin yafi yawa a ciki harshen ma bai iya bayyana imanin da ke zuciyarka ka wannan yana daga cikin siffar masu ikhlasi ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin mutane masu ikhlasi ya ba mu ikon yin dukkan wani aiki don neman yadda sa Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ta'ala ya gafarta mana a wannan wata mai albarka ya jika iyayen mu da malaman mu gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.